أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 22 ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416, wanda ya daidai da 15 ga watan December 1995. Muna karatun littafin Taysirul Aziz al-Hamid, sharhi ne na Kitab at-Tauhid wanda Sheikh Suleiman ya rubuta. Yace wa fil ayati masail, dama muna karatu ne a cikin babin da ke magana akan himayatul mustafa sallallahu alaihi wa sallama janabat tauhidi wa saddihi kulli tariqin yusilu ila shirki, irin matikar kula da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake dangane da ainihin al'amarin da ya shafi bangaren tauhidi da kuma toshe duk wata kafa wadda za ta ja mutane zuwa ga shirka. To sai malam ya kawo wannan aya da ke magana akan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Yace wa fil ayati masail, akwai mas'aloli da dama a cikin wannan aya. Minha at-tanbihu ala hadhihi an-ni'mati al-'azima, akwai fadakar da mutane game da ainihin wannan ni'ima mai girma. وهي إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم فينا شيني دعا الله أيكو دعا منظن الله صلى الله عليه وسلم أتكم مو مسلمي. كما قال تعالى كما يدعا الله مدعوك تنسر كيتي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. حقيقة الله أيوة مؤمني بيوا دومنكوا يا أيكو دعا منظو أتكنسو yatlu alaihim ayatihi, wannan manzo yana karanta musu ayoyin Allah. Wa yuzakkihim, yana tsarkake su daga shirka da bid'a da kafirci da munafinci. Wa yuallimuhumul kitaba, yana sanar da su littafin Allah alqur'ani. Wal hikma, da kuma sunnar shi manzo din. Wa in kanu min qablu, ko da ike da can waɗannan muminai lafi dalalin mubin, da can a cikin bata suke, bata mabayyani. Ma'ana wannan baiwa ce Allah ya yi wa mutane, da mutane suna cikin kafirci da fajirci da shirka da bid'a, sai Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya karantar da su alqur'ani, ya karantar da su sunna, ya koya musu shari'ar Allah, ya tsarkake su daga kazanta da dattin shirka da kafirci da munafinci. Babu baiwar da ta wuce wannan baki daya a cikin duniyar nan. Wa minha kaunuhu minna ni'matun ukhra azima, sannan kuma kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikinmu yake, wannan ma wata ni'ima ce ta daban mai girma. Ma'ana kasancewar shi daga cikin mutane, da a ce an aiko shi cikinmu, amma kuma shi mala'ika ne, ko kuma shi aljani ne, ko kuma shi wata halitta ce daban, to za mu sha wahala wajen ainihin wato saduwa da shi, ko kuma ainihin fahimta abin da yake nufi, ko kuma ma in ya zo da sura wadda ba irin tamu ba sai ya firgita mu. ومنها كونه بهذه الصفات نعم متعددة, كما har wa yau kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin waɗannan ainihin wato siffofi na tausayi da rahama da jin kai da tausasawa, wasu ni'imomi ne kuma daban-daban su ma masu yawa. ومنها مدح نسبه sallallahu alaihi wa sallama, har wa yau daga cikin ni'imomin da ake samu dangane da ainihin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin mu, kasancewa ainihin wato Allah ya yabi dangantaka annabi sallallahu alaihi wasallama shine kasancewar da ya zama shi balarabe ne. Fa huwa ashraful arabi baitan, manzan Allah gidansu yafi gidan dukkan larabawa daukaka, wa nasaban, kuma yafi dukkan ainihin gidajen larabawa dangantaka mai kyau. Wa min hara afatuhu bil mu'minina, har wa yau yana daga cikin ainihin ni'imar da Allah ya yi mana, ya zama shi manzan Allah yana da tausayi, ba mugu bane, ba mai tsanantawa bane ga mu'minai, yana tausaya mu'minai. wa minha ghalwatuhu ala al-kuffari wal munafiqina, yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi mana mu'minai musulmi ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama yana tausaya mana kuma yana tsananta kafirai da munafikai. Qala ash-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab yace an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la taj'alu buyutakum qubura. Abu Hurairah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada ku sanya gidajenku ko kuma kada ku mayar da gidajenku su zama kaburbuka, kar ku mai da su su zama makabarta. Wala taj'alu qabri idan, kabari na ni kuma kada ku mayar da shi wurin idi, ma'ana wurin zuwa ana yin biki lokaci lokaci. Wasallu alayya, ku rinka yi mini salati duk inda kuke. Fa inna salatakum tablughuni, fa inna salatakum tablughani haythu kuntum, don salatin da za ku yi mini yana kaiwa gare ni duk inda kuke. Ma'ana da mutumin da ke gabashin duniya da na yammacin duniya da na gabas da na kudu da na arewa da na ko ina ne yayi salati, Allah zai isar da wannan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kwance a cikin kabarin shi a cikin ainihin madinar shi mai girma. Mun gane wannan ko? Rawahu Abu Dawuda bi isnadin hasan, Abu Dawuda ya ruwaito wannan hadisi da kyakkyawan isnadi, ruwatuhu thiqat, mutanen da suka ruwaito wannan ainihin hadisi amintattun mutane ne. To a farkon wannan hadisi da yace kada ku mayar da gidajenku su zama kaburbuka, wannan yana nuni ga cewa ashe wurin da ya zama makabarta ba a yin sallah a wannan wurin kamar yadda zamu zo mu ji, ba a yin karatun alqur'ani kamar yadda zamu ji. Don wannan hadisin ya zo da wani lafazi zamu zo mu karanta shi insha Allahu. Yace kada ku mayar da gidajenku su zama makabarta, ku rinka karatun suratul baqara kuna sallah a gidajenku, ma'ana ashe makabarta ba a sallah kuma ba a ainihin yin karatun alqur'ani a cikin ta. Sharhun ash-shaykh Sulaiman yace ga sharhi qauluhu da annabi sallallahu alaihi wasallama yace la taj'alu buyutakum qubura, kar ku mayar da gidajenku su zama makabarta. Qala shaykhul islam ibnu taymiya yace nawwara Allahu darihahu, Allah ya haskaka kabarin ibnu taymiya. Ibnu taymiya yace ai la tu'attiluha min as-salati fiha wad-du'a wal-qira'a, kada ku bar gidajenku ba ku yin salati a sallah a ciki, ba ku yin addu'a, ba ku yin karatun alqur'ani. Fatakunu bi manzilatil qubur, sai ainihin gidajen naku su zama matsayin su daya da kaburbuka, ma'ana kaburbuka makabarta nan ne ba a yin ainihin sallah, ba a yin addu'a, ba a ainihin wato yin abin da ya shafi qira'a a ciki. To wannan hadisi malamai sai suka bashi ma'ana biyu, ma'ana mutumin da ke cikin kabari baya sallah, baya addu'a, baya qira'a, ba wata ibada da yake, to kar ka mai da gidanka ya zama kamar cikin wannan kabari, ko kuma kamar makabarta wadda ita a makabarta ba a zuwa ayi addu'a a wurin, sai dai addu'a ga mamaci kawai, kamar yadda yake ba a zuwa ayi sallah a wurin, kamar yadda yake ba a zuwa ayi karatun alqur'ani a wurin, to kada kuma yadda gidajenku haka. Shi yasa duk yadda zaka zo kana salati a masallaci, kana yin tasbihi, kana la ilaha illallah, duk baki daya waɗannan da zaka yi a masallaci ka tafi ɗakin ka kaje kai shine alheri gare ka. Salloli baki ɗayan su na nafila, abinda aka fi so shine kai su a cikin gidanka, sallolin farilla ne ake zuwa masallaci ayi. Amma wani sai zama baya sallan nafila gaba daya a gidan, baya addu'a a gidan, baya karatun alqur'ani a gidan, amma yazo duk ya cika masallacin gari da kuma salati da kalma. Fa amara bi taharri al-ibada fil buyut, annabi sai mallan yace kaga annabi yayi umarni da cewa a rinka yin ibada a cikin gidaje kenan. Wana ha an taharriha inda al-qubur, kuma annabi ya hana aje ainihin wato ayi ibada din a wurin kaburbuka. Aksa ma yaf'aluhu al-mushrikuna min an-nasara, ibnu taymiya yace wannan akasin abinda mushrikai daga cikin kristoci suke yi kenan, ma'ana aje makabarta ana yin addu'a, ana yin sallah da sauran abubuwa na ibada. To manzon Allah sai ba da umarni akasin nasu, mun gane wannan ko? Wa man tashabbaha bihim, da kuma wanda da kuma wadanda duk suke koyi da su sai suka zama suna aiki akasin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wa fi sahihain, a cikin Bukhari da Muslim, an ibn Umar marfu'an, Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi yace ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ij'alu min salatikum fi buyutikum, annabi yace ku rinka sanya wani bangare daga cikin sallolinku fi buyutikum a cikin gidajenku, wala tattakhiduha quburan, kar ku mayar da gidajen naku su zama makabarta. Ma'ana sai yace min salatikum, min wannan tabidiyya ce, ai ba'da salatikum, wasu daga cikin sallolinku ku sanya su a gidaje za ku rinka yi. Waɗanne ne ba'di din? Su ne sallolin nafila, kamar yadda wasu ainihin hadisan suka bayyana. Mun gane wannan ko? Wa fi sahih Muslim, a cikin sahih Muslim, an Abi Hurairata radiyallahu anhu, Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda, yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la taj'alu buyu, wa fi sahih Muslim an Ibn Umar, to kuskure ne ya faru a nuskarku. Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ai hadithin anan ya nuna Abu Huraira sai kamar mauqufi, ba mauqufi bane, hadithin marfu'i ne, Abu Huraira ne ba Ibn Umar ba. La taj'alu buyutakum maqabir, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kada ku mayar da gida, dan mai sharhin zai zo zai yi magana, daga nan za ku gane kuskure ne ya faru a cikin nuskar ku. Ina fatan mun gane hadithin Ibn Umar, ai gashi an karanta. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la taj'alu buyutakum maqabira, kar ku mayar da gidajen ku su zama makabartu. Fa inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara, don shaytan yana gudu daga duk gidan da ake karanta suratul baqara. Mun gane wannan ko? Shi yasa wallahi al-azim ba karamin bala'i bane da aka raba mutane da karatun al-qur'ani, kuma ba a fadakar da mutane game da wuraren da ya cancanta ayi karatun al-qur'ani ba. Sai ka zo da asbahin fari karfe 3 ko karfe 4 ka zo kana ta karatun alqur'ani a masallaci a lasifika, ko kuma ka hau minbari kana yi. Abdurrahman ibn al-Jawzi cikin littafin shi Talbis Iblis yace wannan bid'a ne. Abin da yake sunna sai ka zauna a ɗakin nan naka ko ɗakin matarka, sai kai ta karatun alqur'ani karshen dare din nan, kana gamawa dab da alfijir zai kullo, sai ka daga hannunka kana roƙon Allah. A daidai wannan lokacin ne manzon Allah yace Ubangiji mai girma da albarka yana sauka, yana cewa wa ike da bukata ya fadi a biya mai, wa zai roki kaza, sai ka daga hannunka ga karatun alqur'ani kai aiki na gari. Ga kuma lokaci ne na karba addu'a, sai ka daga hannunka sai kai addu'a. Kai sunna ba kai bid'a ba, kai a daidai wurin da ake, kuma kai abin da ake yi, kuma kai irin addu'ar da ake so. Ma'ana bayan kai karatun alqur'ani ko wata ibada, sai ka daga hannu kai tawassuli da wannan. Amma sai shedan sai riya wa mutane, sai mutun ya tashi da tsakar dare sai ya ainihin ta karatun alqur'ani ko ya ta tasbihi ko ya ta zikiri ko ya ta salati. Abdurrahman ibn al-Jawzi a cikin wannan littafi Talbis Iblis yace duk waɗannan baki ɗayan su aiki ne na shedan. Yace kai ni na gama wanda da tsakar dare zai tashi yayi tai. Yana nan cikin Talbis Iblis na Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi yanzu wajen shekarar shi 860 da wani abu da mutuwa, ba wai na kwanan nan bane. Gashi kuma cikin Sayyid Sabiq a cikin fiqh sunna juz'i na farko karshen babin kiran sallah, duk waɗannan abubuwa da ake bid'a ne, wajibi ne sai a guje su. To kaga suratul baqara musamman, haka kuma ayatul kursi da ke cikinta, waɗannan surori suna korar shaitanu daga gidanka. Aka ce in ka haddace ta ka zauna ka ne, in baka haddace ta ba ka bude Qur'ani kana karantawa, in duk baka iya wannan ba sai ka samo kasar da ke dauke da suratul baqara sai ka rinka sawa ka zauna kana saurare a gidanka, duk wannan baki ɗaya zai bada fa'ida. Haka a Sheikh Wahid Abdusalam Bali ya faɗi, duk baki ɗaya irin waɗannan abubuwan sai ka rinka kula. Duk wani kasar da ka sani kana da shi na waka na kaɗe-kaɗe, ka je ka take shi, ba yi da wani amfani gare ka sai sharri. Abdullahi bin Mas'ud ya ce babu abin da waka take haifarwa a cikin zuciyar mutum sai munafunci. Ka je ka take wannan kasar, ka je ka ɗauki kasar na karatun alqur'ani ka saka, ka sai set yau ka ji suratul baqara, gobe ka ji Ali Imran, haka kullum albarka da alheri suna sauka a gidanka, kuma kana jin karatun alqur'ani kana jin daɗin shi, kuma yana koran maka shaitan. Amma kullun gidanka waka music kiɗe-kiɗe, me zai hana a ce aljani ya zo ya doke matarka, aljani ya zo ya mai maka da mata wata iri? Duk wannan sharrin shaitanu ne fa. Sai ka auri mace shekara 30 kana kwanciya da ita, duk sanda ka kwanta da ita sai ka ji baka jin daɗi baki ɗaya, ita ma bata jin daɗi, wannan sai sababbar da ka sake ta. Ko kuma sai ka zo baka sadu da ita sai ga wani nama ya taso ya toshe farjin,
duk wannan aiki ne na iblis baki daya. In Allah so wani lokaci za a zo duk a bayyana irin waɗannan abubuwa baki daya, da kuma yaya ake magungunan su a cikin sunna. Duk shari'a tana da na cewa akan wannan, ka rabu da boka, boka zunzurutun kafiri ne, ba zai amfana maka komai game da waɗannan abubuwa ba. Manzon Allah yana da na cewa, shari'ar shi kuma tana da na cewa, kuma alqur'ani yana da na cewa. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? To shi yasa shedan ya haddasa kiyayya kai da mataka, ya haddasa kiyayya tsakaninka da ƴaƴanka, ya saka maka cuta kaza, ya buge wannan yayi farfadiya, wannan barin jiki ya shanye, duk wannan makirci ne na shedano fa. A Sheikh Wahid Abdulsalam Bali duk ya bayyana waɗannan a cikin littafin shi. Allah ya shiryar da mu. Wa fihi anna salata fil maqbara la tajuzu, yace kaga wannan hadisi ya nuna kenan bai halatta ayi sallah a makabarta ba. Wa anna tatawwa'a fil bayti afdalu minhu fil masjidi, kuma mutun yayi sallan nafila a gida yafi ya zo masallaci yayi. Don aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallama raka'atul fajr a cikin gida yake yi, sannan kuma in ya idar da sallar magriba sai ya shiga gida kuma sai ya ainihin ya sallah ta nafila. To duk waɗannan a gida ake son kai su. Wa fi hadisi Abi Huraira alladhi dhakarna karahiyatul qira'a fil maqabir, wannan hadisi ko kuma a cikin hadisin nan na Abu Huraira wanda muka ambata, yana nuna cewa shari'ar musulunci ta karhanta yin karatun alqur'ani a cikin makabartu. Wa kullu hadha, duk wannan shari'ar musulunci ta hana ne, ibadul li ummatihi an shirki, duk annabi ya hana wannan ne dan ya nefanta al'umma shi daga shirka salawatullahi wa salamuhu alayhi. Karatu a makabarta na alqur'ani bai halatta ba, addu'a ake yi, sai dai ayoyin da suke kamar da siffa addu'a babu laifi a jawo su a makabarta. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, irin waɗannan babu laifi. Amma a zo ana cewa qul huwallahu qafa uku falaki da nasi salati goma ga annabi kaza kaza baki ɗaya, duk ibada ka sani da cewa manzon Allah ya fi sanya bauta Allah fiye da kai. Amma in bai ibada iri kaza a wuri kaza ba, in kai kayi bid'a, kuma wallahi ina faɗa muku, wallahi tallahi dole ne ku tursasa malaman ku na ahlus sunna su tashi su je su yi karatu, zo su koyar da ku sunna. In ba haka ba, bid'ar da kuka rabu da ita suna cusa ku cikin wadda ta fita bala'i. Don a da ka yadda kai kanka jahili ne, kuma kai kanka bid'a kake yi. Amma yanzu an yaudare ka, an ce kai ahlus sunna ne, kuma ba a koya maka sunna ba, aqida ku ɗaya da mushrikan da ka kyamata. Don kai abin da kake tunani aqida shine, in dai baka ban ƴan dariƙa sallah, baka sa goro da laya, baka shan rubutun sha, aqida ku ɗaya, kai ash'ari ne, su ma ash'ariyawa ne wajen abin da ya shafi sifat, wajen al'amuran da suka shafi ibadat, duk irin ibadat din ku daya, duk mu'amalat din ku daya, mazhabin ku daya, komai naku baki daya daya. Saboda me? Saboda ba a zo an koyar da kai waɗannan abubuwan ba, kuma an tashi za a koyar da kai, malaman ka su ce a'a kada ka je ka saurara, shikenan sun hallaka ka. Su ba su baka abin da yake sunna ba, kuma sun hana ka ka je inda za a baka. Wane irin bala'i ya wuce wannan? Kauluhu wa la taj'alu qabri 'idan, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kada ku sanya, kar ku mai da kabari na ya zama idi, ma'ana wurin zuwa ai tashagulgula ana bukunkuna. Qala shaykhul islam ibnu taymiya yace al-'idu ismun lima ya'udu min al-ijtima'il 'am ala wajhin mu'tad. Ibnu taymiya yace ai abinda ake nufi da idi wani suna ne na duk wani wuri da ainihin ake taruwa ana kaiwa da komowa kowace shekara, kamar yadda ainihin wato aka saba an sa ranar kaza ga watan kaza za a rinka zuwa wuri kaza, ana kai da komowa wannan wuri ana ibada, to abinda ake nufi idi kenan. To annabi ya ce kada Allah ya mai da kabarin shi ya zama haka. A'idan imma bi audi sana, ya ce ma'ana wuri ne wanda za a je a sake komawa, ko dai ya zama duk shekara za a rinka zuwa, aw bi audil usbu ko kuma duk mako, aw shahar ko kuma duk wata, wa nahwi zalika, da makamantan haka. Wa taqaddama zalika, yace cikakken bayani ya gabata akan haka. In kana son cikakken bayani ka je ka samu littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafat ashabil jahim, zaka warke baki ɗaya akan waɗannan matsaloli, kuma ka karanta da tsoron Allah da nufin neman gaskiya. Kada a ce maka karka karanta dan me, duk littafi an rubuta shi dan a karanta shi ne. Babu littafin da aka rubuta shi dan aninkin sha boye shi, duk wani littafi da aka boye shi a fito da shi a bincika shi, sharri ne a cikin shi a tashi a gaya wa jama'a baki daya su guje shi, alheri ne a ciki baki daya a hadu a bi shi. Amma dan malami ba zai iya karantar da kai littafi ba sai ya ce kai hankali game da shi, saboda in ka zo ka ce malam ya karantar da kai wannan littafi ba zai iya ba, in kuma ya nuna maka littafi ne mai kyau shi ba zai iya karantar da kai ba, za ka je wani wuri a karantar da kai, kuma shi a lokacin ba zai iya zuwa ya durkusa gaban da za a iya karantar da shi ba, kai ka je ka zauna an karantar da kai za a waye gari sama ta koma ƙasa kenan. To dan haka tun farko sai condemning din littafin ya ce kwata-kwata kada ka karanta shi, saboda shi ya huta, ya huta, ba za ka zo ka ce mishi gaza bidi'a bane har abada sai ya saka maka linzami yana janka. Ya san dai dariku ne kuke kyama ku ma kuna cikin su ne, duk malamin da zai jaka ba tare da ainihin Allah ya ce annabi ya ce ba kuna nan shine shehun ka, kai kuma kai ne muridin shi, kai ma dan dariqa ne, suna kawai ya rage kai wataka. Qala wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce al-eid ma yu'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin, abinda ake nufi da idi shine wurin da aka saba zuwa ana nufar wannan wuri ana ibada duk wani zamani ko kuma duk ainihin wani wuri wanda ake nacewa waɗannan abubuwa shi ake kira idi, ma'ana a ce duk shekara rana kaza ga watan kaza za a yi shagulgula, to ya zama idi na zaman, ko kuma wuri kaza ana zuwa ana shagulgula ya zama idi na makan. Ma'khudhun min al-mu'awada wal-i'tiyad, an ciro kalmar id ne daga ainihin al-mu'awada, komawa, kaiwa da komowa, wal-i'tiyad da kuma sabawa wurin da aka saba zuwa, daga nan aka ciro wannan kalmar. To shi yasa idan ba ka karanci lughal arabiyya da fannoninta ka fahimta ba sai ka zo ka rude, in aka ce idi guda daya, in aka ce idani guda biyu, wannan idani din nan kuma jam'i ne na ud, ud tsinke ko ice, in aka ce ainihin ka kawo jam'in shi zaka iya cewa idani, zaka iya cewa a awad, to wannan jam'i na idan, idan da nufin ainihin wato tsinkaye ko itace yayi daidai da musanna na kuma idani, karamar sallah da babbar sallah. To in baka koma ka san tasrifi, ka san asalin wannan yazo daga ainihin udu ice, wannan asalin shi yazo daga mu'awada ko al-i'tiyad, sai ka zo sai ka rude. Imam al-Bukhari sai da ya kawo wannan kalma yayin tarjuma da ita yace babin da ke magana akan ainihin gusar da al-idani min al-masjidi, sai yace al-idan zaka ce gusar da idi karama da babba biyu daga masallaci. To kaga abin shi yasa duk waɗannan karatutuka baki daya kai a hankali ka hakura, in Allah ya nufi nan da shekara 50 kai zaka zama malami sai ka zama yanzu ka daure kai karatun tukuna, amma mutane malanta da romanta suke sha'awa kawai ba wai karatun ba, a so ake a ci banza baka yi karatu ba baka san komai ba, shikenan sai ka tsaye da gemu sai ka sa babban riga, malin guda shida jama'a kana yawo da malin guda shida, ga zafi ga wahala ga carbi ga wando ya zuba ƙasa, malin tana jan ƙasa, dole dai kai sai an ce malami duk ka ci kuikuya amma wali ka tare bakinka da gemun ka baka shan iska from every portion, dole dai a ce malami ka je kai karatu mana, in kai karatu ko singile ta ce a wuyanka za a gane kana da karatu ko kuwa amma mu a kasashen mu da babban riga ne da sauransu kawai shikenan. Allah ya kiyaye. Fa in kana asman lil makani fa huwa al makanu alladhi yuqsadu fihi al ijtima'u wa intiyabuhu lil ibada aw li ghayriha, yace in an fadi idi da nufin sunan wani guri, to yace ya tabbata wannan sunan wurin kenan da ainihin ake nufi a taru don ainihin wato a rinka kai da komowa wajen ibada ko kuma wasu abubuwan, to sai a ce wuri kaza idi ne, ma'ana ana idi kaza a wuri kaza, mun gane wannan ko, ma'ana wuri da aka tattala don yin wani shagali to ana ce wannan wuri wurin yin idi, wani zamani ko wata rana da aka tattala don taruwa don yin wani shagali ana ce wannan rana idi. Kama annal masjid al-haram, kama yadda ainihin masallacin Makka mai alfarma, wa Mina da kuma Mina ta can Makka, wa Muzdalifa da Muzdalifa, wa Arafa da Arafa, wal Mashair da kuma Mash'arul Haram, wannan bainahuma umumun wa khususun mutlaq, domin Muzdalifa ita ce mash'ar, sai dai akwai wuri ne musamman ainihin wato wanda yake an ware da nufin Muzdalifa, duk fadin wurin kuma baki ɗaya shine Mash'arul Haram, yasa Allah ya ce wadhkurullaha indal Mash'aril Haram, kaje ka tsaya ka ambaci Allah anan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda laka wal mulk
la sharika lak, haka
kai ta yin talbiya ko kuma kai takabbar bari,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ko kuma Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Dole ne a tashi a koya wa mutanen mu yadda annabi ya aikin hajji dan su, in ba haka ba wallahi tallahi aikin hajjin ka a banza za ka tafi kai, sai dai ka je ka kalli fitulun Jidda, ka je ka ci kaza, ka ci dabino, duk baki ɗaya naira 70,000 ko 50,000 ɗin ka ta tafa iska, wallahi duk wanda ya koya maka aikin hajji ka ce ya koya maka yadda annabi ya yi. Don sahabbai sun bayyana har yaya annabi yake dawafi, yaya annabi yake ihramin manzon Allah, sai da sahabbai suka faɗi ihramin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga nau'in garin ma da aka yi shi. Ihrami tufafin da yake sawa, in kamar yanzu ne kace made in Japan ko kuma dan kura kowanne iri ne, sai da suka faɗa. Amma baki ɗaya sai ka biya kuɗin aikin maka, baka tunanin annabi fa shi yayi aikin maka nan, shi yazo mana da shi, to yaya annabin nan yayi aikin maka? Annabi sallallahu alaihi wasallama tun da ya dawo Madina so ɗaya yayi aikin maka, yayi wannan aikin maka dab da mutuwar shi. Wannan aikin makkan da yayi sai ringa cewa khudhu anni manasikakum, ku yi aikin hajjin ku irin yadda kuka ga ina yi. Fa inni la adri la alli la ahujja ba'da ami hadha, don ban san me yiwa ba zan sake aikin hajji bayan wannan shekara ba. Sahabbai suka taro aka zo aka koyi yadda annabi ya yi aikin hajji. Wannan aikin hajjin sai ka yi irin shi Allah zai karba, in ba ka yi irin shi ba ka je ka sha dadin jirgin sama, dan kabo sun samu riba da kai. Allah kiyaye. Shi yasa wallahi alazim kana ta kai kudin adashin gata ake cewa ko, to shikenan kuma kai wa kanka babban gata. In ba haka ba ka je ka nome rakenka, ka nome tumatirinka, ka yi trade ka, ka yi kaza ka yi kaza, sai ka tashi tafiya aikin hajji kawai, sai ka tafi da jahilci shikenan, ko kuma ka tafi da shirka a cikin zuciyarka ko bid'a shikenan, tun daga nan ka bar ladanka. Amma sai ka dawo shikenan, in aka ce malam wani barka da zuwa, sai ka hau fada, dan me kai ka biya 50,000 za a ce maka malam wani alhaji sunan kawai. Tare da cewa Ibn al-Hajj da shi da Abdurrahman ibn al-Jawzi suka ce ai fadar alhaji, alhaji din nan ma da ake shigan shi bid'a ne, saboda lokacin da kake can kake aikin makkan ne sunanka alhaji. Amma ga da nan dan me za a ce maka alhaji, ai babu fasaha ba, don alhaji ma'ana mai ziyara, kana gidanka kuma ina ka ziyarta, ka je ka dawo lokacin da kake can ne kake alhaji. Amma ka dawo ba sunanka alhaji ba, sunanka in Muhammadu Muhammadu, in Ahmadu Ahmadu, in dan asabe dan asabe. Mun gano wannan da ke ku? To a'a, fadar da ake din, fadar da ake ba ana cewa alhaji wani alhaji. Wannan kalmar ibn aidama dukan bid'a, sai ka shigo malikiya. Ibn al-Hajj a cikin madkhal yace wannan bid'a ne, Abdurrahman ibn al-Jawzi shi ma yace bid'a ne, ai zunzurutun dukan bid'a, duka ba ji ba gani, sai malikiya. Ka karanta madkhal ka gani, ka ga yadda ake dukan bid'a da tabare shine. Ai ai dama ai sai an zo ana koyar da mutane abubuwa fa, hayaniyar lacca da wani taron iska duk za a tare a tarwatse, ba inda za a je, sai an bude littafi ana koya mutane addini, kuma ana cewa ku je ku duba littafi kaza juz'i na kaza, sai kaga kowa ya tashi akan basira da fahimta da kuma ilimi. Amma kawai shikenan, sai malami yace a ni a gani na, a haba an a ganin ka ne, mu ma muna da gani, me yiwa na fi ka gani, wani ya fi ka gani, wani ya fi ka gani, gani gani a kan shi wanda yake cewa alhajin wani, alhaji wani din ba shi ne ba, yanzu ba na kadiya sai a zo ana cewa alhaji Ibrahim, to wanda ya ce makan din shi ne aka ce yayi bid'a. To ban ga abin da Ibn al-Jawzi ya ce ba, masu fadan da ya suka ce ko ran da kuma na karanta wannan din sai in gaya muku, ai ba ana fadi da ka bane, ana fada abin da yake a rubuce ne. To shi ne yake cewa kamar yadda Allah ya sanya masallacin Ka'aba da Mina da Muzdalifa da Arafa da Mash'ar al-Haram, ja'alaha Allahu 'idan lil hunafa, Allah ya sanya waɗannan gurare wurin yin idi, ma'ana wurin yin ibada, wurin kai da komowa ga ainihin bayin Allah waɗanda suka tsaya akan addinin Allah, wa masabatan kuma wurin kaiwa da komowa. Wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu aw wattakhadhu, qira'a ta Imam ainihin abin Asim, wattakhidhu ay umarni ne ku dauki kuma yarda wannan wuri ya zama wurin sallah. Qira'a Imam Nafi, riwaya Warsh da Shida, Qalun su kuma wattakhadhu, ai ma sun dauki wannan wuri ya zama wurin sallah. Allah ne madaukakin sarki ya ce wa izja'alna albayta masabatan linnas, ku tuna lokacin da muka sanya ɗakin Ka'aba ya zama masabatan linnasi, wurin kaiwa da komowar mutane duk shekara, wa amna kuma ya zama wurin aminci, cikakken aminci. To masaba ma'anar shi kenan, amma wasu sun fassara shi da ainihin as-sawab, lada, wurin samun lada ga mutane. Wannan fassara kuskure ce, saboda an koma wannan ka'ida da na faɗi ta tasrifi, asalin wannan kalma kuskure ne a fassara masaba da ainihin wato cewa wurin samun lada, a'a, masabatan linnasi, wurin kai da komowar mutane, ma'ana duk shekara sai muta, tunda aka yi Ka'aban nan da ka ganta duk shekara har zuwa bana sai an yi aikin hajji a ciki insha Allah. To shine Allah yake muka sanya wannan wuri ya zama wurin kaiwa da komowar mutane, wa amna kuma wurin aminci, in kana zaune a wannan gari kana cikin aminci. Sai Allah yake wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla, da annabi da sahabbai sun dauki wannan guri ya zama wurin sallah gare su. Wannan ya zama khabari kenan, ana bada labari. Amma a karkashin kira'ar Asif, riwayar Hafs da shi da Shu'uba, wattakhidhu, ku dauki wannan wuri ku mai da shi ya zama ainihin wato wurin sallah, maqama Ibrahim kenan. A cikin sahihul Bukhari, sayyidina Umar yazo yace ya rasulullahi, me zai hana wannan guri mu rinka yin sallah a ciki? Shine sai Allah yace wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, to kuma yadda wannan gurin da annabi Ibrahim ya ainihin taka din nan kuma da shi ya zama ainihin wato wurin yin sallah. Haka wancan yana bada labari, wannan kuma umarni ne, mun gane ko? Wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tahira baytiya lit-ta'ifina, Allah ya yarjejeniya da alkawari, ya umarci annabi Ibrahim da Isma'il cewa wannan daki nawa mai albarka ku tsarkake shi daga shirka da bid'a da duk wata kazanta ta kafirci. Mun gane wannan ko? An tahira baiti للطائفين ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين, masu tawafi za su zo su yi ibada, masu ainihin ibada za su zo, wadanda za su yi tawafi to ku tsarkake musu don su zo su samu damar bautar Allah a wannan wuri. Wal ruk'is sujud, da kuma wadanda ainihin wato za su zo suna ruku'u da sujuda, sallah da itikafi, a tsarkake ko ina. Haramun ne ayi shirka, amma wuri mafi muni ayi shirka shine cikin garin Makka. A cikin garin Makka wuri mafi muni ayi shirka shine ainihin daidai kusa da wannan ainihin hurumi na ɗakin Allah. Amma ka kalli yadda ainihin mutum zai ɗauki shirka, zunzurutun shirka ya tafi, boka ne zai biya kuɗi ya je yana bokanci a cikin garin Makka, ko kuma mace ta tattara kayan ɗakin ta sai ta tafi tana karuwanci, wai ta tafi umara. Wallahi tallahi kuna zubawa da musulunci da musulmin Najeriya, mutunci ne. Wallahi da an ga dan Najeriya ana girmama shi, amma tunda irin waɗannan abubuwa suke faruwa baki ɗaya girman mutanen ƙasar mu sai zubi. Mace sai ta tafi da ɗan yaro in ita tsohuwa ce, sai ta ga Balarabe ya narko mota da gudu sai ta zo sai ta hanka da yaron nan waya tsallaka, Balaraben nan na make shi sai ya tsaya, ba zai iya wucewa ba, ya san dokar Allah, sai ya tsaya ya sa hannu a kai. Yanzu ba yana takaicin diyar da zai biya bane, yana takaicin yayi kisan kai, me zai ce da Allah gobe kiyama? Sai a je kotu shikenan a kawo dubunnan kuɗi a biya ta, ta zo nan ta zo da gwalagwalai, ta zo ta sai gidaje a ce ai wancan ainihin al'amari ya karbe ta, yaro fa yaro yayi rashin lafiya ya mutu. Wallahi Allah zai muku azaba akan haka, wallahi wajibi ku bari. In kina da kuɗin zuwa aikin hajji ki tafi aikin hajji. Aikin hajji bi ijma'il ulama'i, duk malamai sun haɗu suka ce aikin hajji yana faduwa akan mace matukar, babu ainihin muharramin da za su tafi tare, ko kuma wata rufka ainihin amina, wata tawaga wadda aka amince a bada ita cewa su tafi. Amma haramun ne ki sa kai ki tafi ainihin aikin hajjin kike kadai ko umarake. Al-Imamu Abu Hanifa da shi da ainihin sauran malaman mazhabin shi suka ce aikin hajjin ki an soke shi bai karɓu ba, saboda ainihin kin karya sharadi. Wani mutum ya zo ya ce ya manzan Allah, an rubuta ni cikin sojojin da za su tafi yaki, amma ga matata kuma ta tafi aikin hajji ba tare da ainihin wani muharrami ba. Manzan Allah ya ce ka je a soke sunanka, ka je ka raka matarka ta yi ainihin aikin hajji din. Saboda haka wallahi tallahi fasikanci ne wallahi suke zuwa galiban suna kaiwa. Ai kwanaki kuna jin an koro su, an zo da su Kano, Malam Ghali Sadiq yana ta kokarin ya hira da wata taki ta yi magana, ta zo da dan jariri yace kai kana ganin wannan jariri ka san uban shi ba baka fata bane, ta bayan gida aka same shi suna zuwa suna kai fasadi a dakin Allah. Mun gane wannan ko, saboda haka kina da kudin umara ko kina da kudin aikin haji sai ki tafi sai ki je ainihin ki a cikin mutunci da kuma ainihin mutane waɗanda an amince da su, ko mijinki ko wanki ko mahaifinki ko makamantan haka. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bai halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiyar da ta kai ainihin wato wuni uku da kwana uku ba tare da ainihin wani muharrami ba. Shi yasa wallahi tallahi halaka ne, Allah ya kiyaye. To shine sai yake cewa wa masaba, kuma Allah ya sanya ainihin wannan hurumi ya zama ainihin wuri ne wanda jama'a suke kai da komowa duk shekara suna zuwa suna ibada. Kama ja'ala ayyamal eid fiha eidan, kamar yadda Allah ya sa kwanakin idi din suka zama su ma idi ne, ko kwanakin idi, ranar sallah da kwana bayan sallah da kwana daya da kwana biyu ko da kwana uku, duk waɗannan ana ce da su kwanakin idi, duk kwanaki ne na ainihin shagulgulan idi. Sai Allah ya kira, aka kiraye su waɗannan idi, ko wurin da ake zuwa ma ana ibadan aka kira shi wannan wurin idi. Wa kana lil mushrikina a ayad, yace wa kana lil mushrikina a ayadun zamaniya wa makaniya, mushrikai sun kasance a zamanin da lokacin maguzanci suna da lokuta na ainihin sha'ani, lokaci na idi da suke zuwa, akwai zamani akwai kuma na wurare wanda ainihin suke zuwa suke yi. Falamma jaa Allahu bil Islam abtalaha, lokacin da Allah ya zo da addinin musulunci duk sai ya bata waɗannan wurare da suke zuwa suna idi, ya bata waɗannan ainihin wato lokuta da suke zuwa suna yin idi. Wa awwada al hunafa minha eid al fitri wa eid al nahri wa ayyama mina, sai Allah ya canzawa musulmi tsayayyu akan addinin shi, ya canza musu ya kawo musu idul fitri, idin karamar sallah, wa idan nahari da kuma idin babbar sallah, wa ayyama mina da kuma kwanakin zaman mina ga wanda ya je aikin haji. Waɗannan su kadai ne lokuta da ake yin wasu ainihin sha'ani na gaba ɗaya a shekara a cikin addinin musulunci. Bayan wannan duk wani taro da za a yi don wani sha'ani kowane iri baki ɗaya, malamai sun yi ijma'i akan cewa bid'a ne. Inda suka zo suka saba, sai wasu suka ware wasu tarurruka na shekara suka ce bid'a ne, tabbas Annabi bai ba, sahabbai basu ba, tabi'ai basu ba, amma bid'a ce mai kyau. Ayya, ai an bata ko, dan an yi bismillah an yanka kare zai ciyu? Liman, babban liman yayi bismillah yanka kare ba za a ci ba, dalili saboda kare ne. Bismillah liman da kasancewar liman ya yankan duk ba zai gyara ba, tunda aka ce bid'a sai aka zo aka ce hasana. Ayya, sai da aka bata tukuna, sannan kuma ai an riga an bata, to shine kaman maulidi kenan. Duk baki ɗayan malamai har Imam Suyuti duk suka ce bid'a ne, amma sai suka da suka ce amma mai kyau ce, irin su Fakhruddin Razi, irin su Suyuti da wa man nahana wa hum, da waɗanda suka bi su akan wannan, duk ainihin aka ce babu wata bid'a wadda take kyakkyawa, saboda Annabi yayi kullu kulliya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin balala, qa'ida ta arabiya shine duk inda kullu ta saso suna wanda yake munakkaran bai da alif da lam, wannan yana nuna duk abinda kullu din nan take nufi, to ta game dukkan wannan abu. Yace kullu bai ce bid'a ba, bai ce ainihin kullul bid'a ba, sai yace kullu bid'atin. Amma kaga can da yazo sai yace kullun nasi, ai yazo a cikin hadisi yace kullun nasi yaghdu, to ba dukkan mutane bane, mafi yawa kenan, don yace kullun nasi yaghdu fa ba'u nafsuhu wa maut, wani baya yin wannan sammakon. To kaga da yace kullu nasin, to da ya nuna dukkan mutane baki daya sun shigo cikin masu yin wannan sammako. Amma da yace annas, to ya kare daga cewa mutane yake nufi gaba daya. To da yazo yace kullu bid'atin, ya nuna duk inda abin da aka iya bude baki aka kira shi bid'a, ko kuma a hukunci a shar'ance zama bid'a, wannan abin ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallama yace finnar, wannan abin wuta zai ainihin je. Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka waɗannan bukunkuna din su ne abin da kadai ake yi ranar karamar sallah, ranar babbar sallah, bayan su babu wasu a shekara. Musulmi ba sa yin bikin cikar shekara ta addinin musulunci, wannan bid'a ne. musulmi ba sa ainihin ce kristoci bikin happy new year, wannan bid'a ne. Musulmi baya ainihin yi wa dan shi happy birthday, danka an haife shi ranar 7 ga watan June misali, wannan rana take wayo sai a taru a zo a kunkunna kendira. Allahu akbar. Allah ya ji kan Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah yace duk waɗannan kendira in ba kai hankali ba sai an kona ka da su a wuta. Sheikhul Islam Abul Abbas, mun gane wannan ko, yace kendira sai a zo a kunkunna kendira akan tebur da makamantansu, a zo a kawo wani cincin na ƙarya, a kawo wata fulawa ta ƙarya, duk wannan baki ɗaya bid'a ne. An fahimci wannan da kyau jama'a? Saboda haka duk wani sha'ani irin wannan, wani ya mutu za a yi biki, saboda ainihin ranar cika ainihin mutuwar wani za a yi shagali. Tun ana yi wa annabi shi kadai maulidi, sai aka dawo kowane shehu ne na ɗariƙar shi. To in haka ne, sahabban annabi ba shehunnai ba ne? To don me ba a yi musu? Ba shehunnansu ba ne ko? To Allah ya kiyaye. Shi ya sa ka kwantar da hankalinka, duk wata bid'a ka guje ta kawai. Na'am, wa alaikum salam. Ai shi din ne dai a shekara kaza ka samu ƴaƴa kaza wai sai kai biki, ai shi din ne dai ana raba ka da kiwon menene kyalla, kana awaki kana cewa kyalla ta haihu, ya ka daina kiwon awaki kana cewa kyalla ta haihu. Ai shi ne, babu wani sha'ani da ba a tara jama'a ana yi haka na shekara, a ce duk shekara ba a rinka yi annually sai ranar sallah karama ko ranar babbar sallah, su ma kada a wuce shari'ar da annabi ya zo da ita. Ka yi haƙuri, ba sha'ani kake so ba, da shagali da morewa. Allah ya ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihuna, ka bari ka yi aiki ka shiga aljanna za ka ga shagali, akwai holewa da morewa a cina ma komai gashi nan za a ci hani an mari'a, kuma baka tunanin zai kare. Duk shagali ba ana yin shi dan farin ciki ko? To duk farin cikin da zai zo ka san bayan shi kuma bakin ciki zai zo mai amfanin shi. Amma shagali, ai shagali sai aljanna, ka shiga ayi shagali ayi shagali ayi shagali ana cikin morewa, sai Allah yayi hijabin da ke tsakaninku da shi, sai kuma ku ganshi yan aljanna sai su ji gaba daya sun manta ni'imar da suke ciki, kuma saboda an-ni'matul kubra ta zo, ni'ima mafi girma ta zo. Ana cikin haka sai Allah ya ce ya ku yan aljanna, menene kuke so in yi muku wanda yafi abin da ne muku? Sai su ce ya Ubangiji, akwai ni'imar da kai mana, akwai ni'imar da za ka yi mana da tafi wannan da muke ciki? Sai ya ce akwai ta, ita ce na yarda da ku kuma har abada ba na sake fushi da ku. To kaga wurin shagali kenan mala. Amma wannan shagali an yi jalin ka ya karye, wannan jalin shi ya karye, wannan an zo hadari a mashin, wannan an goyo shi da kwankwan da gudu an jefar da shi ya fada rami ko? Ko da an yi mana ciko alhamdulillah, ba wanda zai yi ciko da jakasa alhamdulillah. Ai ga red blood. To red blood kafa kulko in ji yan biology. To mu dai mun same shi a muciya kan gashi nan, kowa gidan shi sai ya samu albarkacin shi insha Allah. Ya jawur da mai farar riga da shine sai yake cewa falamma jaa al-islam falamma jaa Allahu bil islam abtalaha wa awwada al-hunafa minha eid al-fitri wa eid an-nari wa ayyama mina kama awwadahum an a'yad al-mushrikin al-makaniyya. Kamar yadda Allah ya canza wa musulmi ya kawo musu bukunkuna wanda ya yadda da shi na zamani ko, to haka bukunkuna na gurare wuri kaza aje a taro ana biki, sai Allah ya canza wa musulmi daga bukunkunan mushrikai na gurare sai canza musu bil ka'aba, aje ka'aba di shekara a taru, wa mina da mina, wa muzdalifa da muzdalifa, wa arafa da arafa, da kuma wal mashair da kuma ainihin mash'arul haram. Mun gane wannan da kyau ko? To kun ji, in Allah ya toshe maka wannan hanyar sai ya bude maka wannan, dan haka ka kwantar da hankalinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu mutanen Madina suna da ranaku guda biyu na biki a shekara, sai ainihin soke waɗannan ranaku, sai aka ce ga karamar sallah ga babbar sallah, ai sun isa ko? To shi yasa da wani hawan gani da ake yi, da wani hawan duwa ne wannan abin da kawai aka sani shi ne, ranar karamar sallah ranar babbar sallah shi ma kada a sake a yi abin da ya saba wa addinin Allah. Ma'ana ranar sallah a ce sarki ya yi hawa, duk wanda ya ga sarki a wannan rana an gafarta zunuban shi, shi yasa ko da izininka ko ba izininka matarka za ta leko daga katangarka, to wannan bid'a ne, yalla bai zai hana ko yawa.
Wa qala ghayruhu,
wani malamin kuma daban ba Ibnul Qayyim ba da ya tashi fassara wannan hadisi sai wa hadisin mummuna fassara, hadisin da annabi yake cewa Allah kada ka sanya ainihin wato kabari na ya zama idi ko kuma ainihin wato azo ana bauta a wurin, to da ya tashi shi kuma sai wani irin mugun ta'awili shine malamin yace. Wa qala ghayruhu, wani malamin yace hadha amrun bi mulazamati qabrihi wal uquf indahu, wannan umarni ne annabi yake cewa a lazimci kabarin shi, ma'ana a duƙufa ai ta ibada a wannan wuri, wa tiyadi qasdihi wal tiyadihi, sannan kuma asaba da nufar wannan ainihin kabari da ibada, haka kuma wal tiyadihi, ya zama kuma ana ta kai da komowa zuwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama. Haka wani malamin ya fassara wannan, za ka yi mamaki ai haka abin yake dama da masu gini da masu rusawa ko. Akwai wani littafi da wani ainihin shehun ɗariƙa ya mutanen ƙasar Turki ya sa mishi Al-Basair, yana magana akan ainihin halaccin yin tawassuli bi ashabil qubur, da kuma wani littafi da wani ɗan shi'a ya a ƙasar ainihin Iran ya sa mishi At-Tauhid wa Shirk, da kuma wani littafi da wani ɗan shi'an shi ma ya a ƙasar Iran ya sa mishi Al-Wahhabiyya fi Mizani Shari'a. To haka duk baki ɗaya suka yi ta tattaunawa sai kaga abin da yake shirka shi suke maiwa tauhidi, abin da yake tauhidi shi suke maiwa shirka, abin da annabi ya faɗi kada ayi sai su dawo sai su yi ta'awilin ayi wannan abu. To shine nan ai gashi kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ka kamai da kabarina, ya zama ana ta kai da komowa, shi kuma sai ya ce wannan umarni ne annabi yake yi da cewa ainihin a rinka kai da komowa zuwa kabarin shi. Ai Ibnul Qayyim zai mishi raddi ai. Wanaha an yuj'ala kal'id, yace annabi ya hana a maida ainihin wato kabarin shi kamar idi, allazi inna ma yakunu fil ami marra aw marratayn, wanda idi a shekara ana zuwa ne so ɗaya ko so biyu. Mun gane wannan, to wai sai yake nufin annabi ya hana haka ne ayi so ɗaya ko so biyu, amma yawan zuwa yake nufin ayi, yawan zuwa yake nufin ayi, ba wai abin da ya hana din shine kada ayi so ɗaya kawai, wai wajhu tashbih din kenan da yace kar ka maida kabarin ya zama kamar idi. To shi ne ma'ana ya zama idi ai sai so ɗaya ake a shekara ko so biyu, to ni kabarina Allah kada ka maida shi haka, ka maida shi kullun a rinka zuwa, ana yawan zuwa, ana yawan zuwa. Kaga juya shari'a kenan, tahriful qaul. Faka annahu qala, yace kamar dai annabi ya ce la taj'aluhu kal idi alladhi yakunu min al-hawl ila al-hawl, kada ku ainihin wato maida kabarina ya zama kamar idi wanda yake baya kasancewa sai so ɗaya a shekara daga shekara zuwa shekara. Waqsuduhu kulla sa'a, ku rinka nufa kabarina kowane lokaci kuna zuwa, wa kulla waqtin da kowane lokaci, kowane lokaci kowace sa'a kuje. Haka ya fassara hadisin. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim Allah ya ji kanshi yace wa hadha muraghama, yace wannan da ya kauce wa manzon Allah ne, wa muhada kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne, wa munaqabatu lima qasadahu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama, kuma wannan ainihin wato warware abinda manzon Allah yake nufi ne, wa qalbul lil haqa'iq, kuma wannan juya ainihin wato gaskiya ne, ma'ana gaskiya ce ake mata juyin waina a kifar da ita yadda ba za a fahimce ta ba, don ka fahimci waɗancan hadisai ka fahimci magana wannan, za a ga gaba ɗaya shi kuma yana kifar da gaskiya ne. Mun gane wannan ko, haka suka taso lokacin da Ibn Taymiyyah ya rasu, su subki miyagu suka yi taraddi, suka yi taraddi, sai abin nan Abdul Hadi ya zo ya littafi As-Sarimul Manki fil Raddi ala Subki, yayi fata-fata da subki, kai ka ce Ibn Taymiyyah ne ma yake da rai. Fa'idar ka tashi ka karantar da mutane addini a ilmance kenan, wallahi ko baka nan za su tashi su fata-fata da duk wanda ya karo da abin da ka karantar da su. Amma dan ka tashi kai ma kana ce musu ni a ganina, ni a ganina, ni a ganina, ni a shikenan, ɗan sun ji ana karo da kai, to dama a ganina kace za ku zo ku ce a gani, dama shi ake karo da shi kuma za ku zo ku ce a ganin shi ne. To amma a littafi kaza Ibn Taymiyyah dai ya karantar da su, da ya mutu sai su subiki, subiki yana kasan Masar karerai, babban malami ne fa, yana da fatawa, yana da menene, ya rinka karerai da sauran abubuwa ga sunan a cikin littafin, shine Ibn Abdul Hadi ya tashi ya kacce-kacce da shi. Ku nemi wannan littafin As-Sarimul Manki fil Raddi ala Subki, kai da jin sunan littafin ka san ya gada daga Ibn Taymiyyah. Ai Ibn Taymiyyah ya sa wa littafi suna, zaka ji abin ya baka sha'awa, kamar a wannan zamanin ne Nasiruddin Al-Albani ya sa wa littafi suna sai abin ya dandano ka sai ka ji irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil ghayatul maram fi takhrij ahadith al-halal wal haram haka zaka ji silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi' fil umma silsilatul ahadith as-sahiha wa shay'un min fiqhiha wa fawa'idiha to haka ibnu taymiya sai ka ji minhaj as-sunnati an-nabawiyya fi naqd kalam ash-shi'ati wal qadariyya Allah ya gafarta musu wa nisbatu ar-rasuli ila at-talbis kuma fassara wadancan hadisi da wannan ma'ana yace to ana danganta manzon Allah ne ga yacewa yana cuda ƙarya da gaskiya duk wanda ya fassara waɗannan hadisi da cewa annabi yana nufin wai a rinka zuwa ko da yaushe ne ba so ɗaya ba a shekara to wannan yana danganta manzon Allah ne ga talbis yana ainihin magana yana cucuɗa ƙarya da gaskiya manzon Allah ko yafi ƙarfin haka wallahi wat tadlis kuma yana tuhuman manzon Allah da ainihin ha'inci kenan ba'da tana'udi bayan kuma ya tuhumci manzon Allah da cewa manzon Allah yana magana da warwara tunda manzon Allah ya ana a maida kabarin shi da kabarin kowa ya zama wurin zuwa ana yin bukunkuna kuma sai a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a rinka yawan zuwa nashi faqatallahu ahlal batil ibnu al-qayyim yace kai Allah ya tsine wa waɗanda suke makaryata ne annayi ufakuna waya akai ne ake karkatar da su ma'ana da iliminka da hankalinka amma sai yazo sai a kauda hankalinka baki ɗaya sai a ainihin kautar da kai wala raiba anna man amara an-nas bi itiyadi amrin wa mulazamatihi wa kafaratin tiyadihi bi qawlihi la taj'alu eidan naku yace la taj'alu huko la taj'alu eidan yace babu shakka anna man amara an-nas bi itiyadi amrin wanda ya umarci mutane da cewa su saba ko su nace wa yin wani abu wa mulazamatihi silazinci wannan abu wa kasaratin tiyabihi da kuma yawan kaiwa da komowa bi qawlihi da cewa la taj'alu a ce ya ce la taj'alu kuma wai yana nufin kada ku mayar kada ku sanya a ce kuma ai wai yana nufin ne ya ainihin wato umarni mutane da cewa su rinka yawan yin wannan abu to akwai tadlisanci a cikin maganar shi ko mun fahimta ma'ana kana son ka ce mutane kada ku yi kaza sai kuma kada aka ce ku rinka yawaita yin abin nan ku rinka yawaita yi amma sai ya ce a wai kana nufin kada a yi an juye abin annabi ya ce kada a yi sai aka ce a yana nufin wai a rinka yawaita yi ne ka gani ko to shine sai yake cewa fa huwa ila talbisi wannan mutum a danganta shi zuwa ga cudan ya ƙarya da gaskiya wa biddil bayan da kuma kishiyar bayani ma'ana da rashin yin cikakken bayani aqrabu minhu ila dilala wal bayan yafi kusanci da a kusanta shi zuwa ga ainihin cudan ya ƙarya da gaskiya da kuma ainihin boye bayanin gaskiya da ainihin a kusanta shi zuwa ga dilala fito da abu karara wal bayan da kuma yin cikakken bayani inda aka ce wai haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake nufi misali annabi ya ce la taj'alu idan kar ku sanya wannan wuri ya zama ainihin wato wurin biki to wai sai a ce a annabi yana nufin ne a rinka yawan zuwa kuma ya amfani da la to yace to duk wanda aka danganta ga haka to ana nufin wannan mutum yana da tadlisanci yana da talbisanci kuma annabi bai da ko kadan siffa haka ko daidai da kwayakiya shi annabi bai da wannan siffar ibnu al-qayyim yace kada kai mamaki wa haka za ku yirat adyanur rusuli haka aka canza addinin manzanni duk da haka aka canza addinin manzanni to amma mu wannan addinin bari ku ji ni'imar da Allah ya mana kuma alhamdulillahi rabbil alamin ba a taba canza addinin annabi a kowane zamani sai an samu wanda zai tsaya bayyana mutane gaskiya amma sauran annabawa da Allah da yi ainihin alƙawarin ya kare addinin su ba da zarar annabawan sun tafi shikenan duk sai a zo sai a ruda ainihin wannan addinin gaba daya duk inda kaga bible yanzu babu wadda take direct copy ce daga asalin littafin da Allah ya sako wa annabi Isa ma babu a fassarar fassara ce kamar yanzu misali an dauki alqur'ani an fassara shi da hausa kai kuma sai ka dau wannan fassarar ta hausa ka fassara ta da yarabanci ita kanta fassarar ta hausan akwai kurakurai a ciki kuma a dauke ta a zo ai fassara zuwa yarabanci a ciki an yi gini akan kuskure kenan to haka aka yi to haka ibnu hazm a cikin littafin shi al-fisal fil ahwa'i wal milal wan ni'al yake cewa ta sani da cewa babu wani addini dake da isnadi baki daya yace sai isna sai addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don Ibn Hazm in ka zo kana karatun wannan littafi nashi yana bayani akan kristanci, da zaka ce da tsohon Reverend Father ne ya tuba, bai taba kristanci ba kuma, amma ya iya turanci, ya iya Latin, ya iya Greek, ya iya wane, duk waɗannan baki daya har yaran da Allah ya saukar da Injila din da ita Ibn Hazm ya iya, Ibn Taymiyyah ma ya iya. Ai in kana son ka taimaki addinin musulunci, to abin da yake akan ka shine kai kokari ka fahimci ainihin harsuna da yawa, saboda wannan zai taimake ka wajen yada da'awa ta addinin musulunci. Amma sai ka samu matsala, harshen ka ma baka iya yin bayani yadda za a fahimta, ai ka riga ka kade kuma harshen ka ma Hausa, zaka ta sa Hausa kana magana sai a gaba ba a fahimta abin da kake fadi. Mun gane wannan ko? To sai ya zama Ibn Hazm sai yake bayani, yace kristoci su ne suke da isnadi akan matsala biyu zuwa ga Annabi Isa, yace shi ma wannan isnadin akwai inqita'at a cikin shi, kuma akwai majhulai a ciki, sa'annan kuma akwai makaryata a ciki, akwai waɗanda suke zanadika, yace haka yake cike, shine ainihin matsalar cewa bai halatta ainihin kai aure ba sai mata daya, sai kuma matsalar auren zobe, ma'ana mata daya da kuma ainihin cewa in an yi mata ɗayan nan auren zobe za a yi, ma'ana za a zauna dindindin ko, to sannan sai kuma matsala ta gaba ita ce ainihin saki, babu saki. Waɗannan matsalolin yace su kadai ne suke da isnadi a kansu kawai, yace shi ma isnadin yana cike da ainihin waɗannan inqita'at da kuma majhulai da waɗanda suke ainihin zanadika. Haka yayi bayani a cikin littafin shi Al-Fisal fil Ahwa'i wal Milal wal Nihal. Saboda haka babu wani addini dake da isnadi sai addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shine zaka zo kace haddafana wa na haddafana wa na haddafana wa ne ka kai har ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. In ba ainihin zamanin Annabi kake ba sai kace gashi a cikin littafi ka ba na hadisi sai aje a duba. Shi mai wannan littafi zai kawo da isnadin shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai a bincike shi sihatan wa fasadan. Mun gane wannan ko? To haka ake yi. Amma kada kawai ka zo ka sai ka rinka haka aka gada ana istidlalat a kasar nan, sai mutum sai zo sai faɗi hadisi kawai sai ce Annabi ya ce, sai shiru duk sai aka koyar da mutane haka ba dan yanzu aka faɗa ka ba, da sai malami ya zo ya ce maku Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, shikenan sai a ci gaba. Ba a tunanin shi malamin nan fa bai zamani da Annabi ba. To a wannan littafi ya karanto wannan littafin an kawo wannan magana da isnadi ko kuwa a ciki din ma dai an ce qala rasulullahi ne. In qala rasulullahi aka ce a cikin wannan littafin, sai an koma an ga shi mai littafin ya kharraja wannan maganar ya ce ya ciro ta cikin littafi kaza ne, aje a koma wannan littafin aje a dubi isnadin a bincike shi. Haka ba ake yi fa. Amma Allah ya kiyaye, mutane suna cikin hadari saboda malaman su ba su kaunar gaskiya kuma ba su san a gaya mutane gaskiya. Mun gane wannan ko? Su kuma mutanen suna da son gaskiyar, shi yasa sai ga mutane suna son gaskiya malaman ne suka ki fitowa su gaya musu, ko kuma in aka fito aka faɗi abinda ake bukata malaman su tabbatar cewa eh gaskiya ce, shikenan a sai su ga dan me in muka tabbatar da kaza gaskiya ne to girma ya tabbata ga wanda ya faɗi, kenan mu fa to bari mu taɗi wannan magana. Mun fahimci wannan da kyau ko? Misali akan wannan shine wallahi alazim wani ya taba zuwa wurina yace yana son zai karanci ilimi na mustalahil hadith, yana son zai koyi ilimin hadisi don shi tunda yake bai taba ainihin karatun ilimin hadisi ba, amma yana so zai koya, don haka yana fata a ware mishi lokaci da zai rinka zuwa. Nace to ba ni da lokaci da daddare ko da rana ko da safe, don kusan kullun cike nake da ayyuka, amma akwai aji musamman da aka tattala dan karantar da ilimin hadisi, ka zo ka shiga cikin ainihin jama'a dalibai kai ma ka koya. Sai ce a'a, shikenan bayan yan watanni shikenan sai naji ya nada kanshi shi ma muhaddisi yana karantar da sifatul salati wannan ta Nasiruddin al-Albani. Kana muhaddisi ma iya karantar da sifatul salati ko kai muhaddisi ne, sai ka tattara littafin da Albani ya tattara ya rubuta wannan littafi, ka rinka muraja'a kana komawa ciki kana ganin cikakken riwaya da sharhin su da ma'anar su, sannan zaka iya fahimtar littafin ka zo ka karantar, balle kawai sai ka ji shikenan sai ya kama. In ka zo wuri shikenan ka fassara da san ranka kalmar da ta kakare maka, ka je ka dauki dictionary ka fassara ta da ita, dan me ba za ya rigima ba, ma'ana tunda kake a duniyan nan baka taba zuwa ka koyi mathematics ko biology ko ainihin abin da ya shafi chemistry ko physics ko darussa waɗanda ta hanyar su ne kake samun jagoranci da izinin Allah ka zama medical doctor, kawai shikenan sai a zo matsala wani ainihin kwakwaloshi ta juye, shikenan sai ka kalle sai ka hauran kwashin kanshi sai a yadda abin da yake faruwa kenan. Duk malanta ka sai ka je kai karatu kuma ilimi na hadisi da sauran ilmomi duk baki ɗaya in baka je ka koya ba ba yadda zaka yi faka iyafa, dan ka zauna kana da littafi, littafi zai ƙara batar da kai ne, sai ka je an koya maka sannan ka zo kuma ka bude littafi sannan sai ka fahimta. Shi yasa duk wani girman kai wallahi tallahi ka watsar da shi, baka san kaza ba, eje ka zauna gaban wanda ya sani ya koya maka. Abu Hayyan al-Andalusi nahu yana rubuta wannan tafsiri nashi, tafsirin Bahar al-Muhit, yana rubuta wannan tafsirin fa, amma yana zuwa yana koyan nahu wurin Ibn Taymiyyah, yana cikin rubutun wannan tafsirin, yana kuma tafiya makaranta yana koyan nahu wurin Ibn Taymiyyah. Mun fahimci wannan? To wanda ya kai martaba ta zai iya dauka al-Qur'ani ya sharhin shi, yayi sharhi, shi ba Balarabe bane, Abu Hayyan al-Andalusi mutumin kasar Andalus ne, ba magharibi ne, ba larabci ne harshen shi ba, koyo yayi, amma ya dauki al-Qur'ani ya fassara shi a cikin mujalladi 17, amma a lokacin da yake wannan tafsirin yana zuwa makaranta wurin Ibn Taymiyyah yana koyo. To dan Allah ya yaya za a yi mutane ba za su fada cikin halaka ba? Mun gane wannan ko? Idan ka je zaka koyar da kaza a makaranta, sai an dubi takaddunka a ga meye ka karanta, ba haka ake yi ba? Ka je ka koyo mathematics a jami'a, sai a zo a baka koyar da English, sai a ce a'a, baka da specialization akan wannan, baka yi takhassus akan wannan ba, baka kware ba, dan haka ka dai zo ka koyar da lissafi. Amma addinin musulunci sai mutum ya je sai koyi karatun risala, sai ku zo sai ku ce karantar da Bulughul Maram, dan haka in ya zo shikenan, kowane hadisi ya zo sai murde shi yadda yake so. Hadisin Jalisatul Isra, hadisi suka yi tabbatar da ko akan haka, ai an ce fi witrin min salatihi, a sallar witri yake yi. To sai ku tambaye su, kada ku zama waɗanda jahilai ke batawa, ku tambaye su shin fi witrin min salatihi, to dan me ba a yi a sallar witri? Tambaya ta ɗaya kenan. Kuma witri a Najeriya raka'a nawa ake yi? Raka'a ɗaya ake, ya za a yi Jalisatul Isra a cikin witri? Duk ba ku tambaye su ba, kawai ku suna jan ku ne kawai, shikenan. Shikenan sai addinin ku ya zama iri ɗaya da na Kiristoci fa. Kiristoci din nan da kuka gani, duk wanda kaga da zanzaro da bel dami guda din nan, duk aikin banza ne da yayi haka din nan da Bible. Za a je ne a karanta dan wani paragraph baya daya, shikenan sai a ce mu yi addu'a. Shikenan sai a rufe. Shikenan. Addinin ku ya zama iri ɗaya. Mun gane wannan ko? To shikenan sai su zo Bulughul Maram ba zai iya karantawa ba, Sifatul Salati ba zai iya karantawa ba, Riyadhus Salihin ba zai iya karantawa ba. Kuma sai a ce ana cin mutuncin malamai, ka je kai malantar mana, kaga za a ci mutuncin ka ne? Ka zama hadari ne ga al'umma. Imam An-Nawawi yace duk inda malami ya zama hadari ga al'umma, dole a tashi a bayyana wa jama'a shi. Yana nan cikin babin gulma yace dole a tashi a bayyana, ba gulma bane saboda yana batar da jama'a ne. Mun fahimci wannan da kyau ko? To ga al'amari yadda yake, sai ka je ka koye shi. In ba haka ba, shari'a tana nan da wasu alfaz, tana nan da wasu lafuzza da take amfani da su, in ka zo sai ka bace akan haka. Mun gane wannan da kyau ko? Da aka zo mas'alar ainihin dunkule hannu a sallah, an taso tashi, mas'ala ta ijinu ko kuma ajinun, in an tashi sai sai ai ma'anar ta shine wai haka ake kakkafa hannu din haka, sai ku tambaye su tunda da yadda ka ake abin, to dan menene in sun tashi tashi ba sa yin haka din a sallah? Sai ku tambaye su tunda haka ne ma'anar, sun dai yadda kenan ko? To dan me ba sa tashi haka din, kamar an dafa kashi? Mun gane wannan ko? Shine duk mas'ala dole ka samu hurriya tsakaninka da malami, dan me zai kawo ya kadar da tunaninka akan magana? To dukkan mas'aloli in ba ku yi musu haka, kuma ƴan dariƙa sunanku, kuma ƴan dariƙa sunanku. Dole ne duk malami ya faɗi magana, eh to alaga mata malam wannan magana tana ina, in ka je ka duba baka gani ba sai ka kawo mishi. In ya hau faɗa malam ya gama faɗan shi, ka ce to akarmaka Allahu, a dubo mini zan tafi. Eh mana, ka zama yaro wan bani wan baka bani ba, kai dai a baka hujja kawai kake so, in ba a baka ba aka gama faɗa jik, aka gama misalai, ka ce akarmaka Allahu, ina son dai in ga wurin. Shi kenan, ba gaskiya kenan, an maida ku ƴan ɗariƙa kenan, kuma ku kun fita daga izala kenan ko? Don abin da muka sani a izala shine ko malamin da ya koya maka tsarki ne, in ya kawo abin da yake ba daidai ba sai ka muƙabalance shi, mu haka muka san izala. To amma in izala ta koma kuma za a yi magana, malami ya hau faɗa sai a kyale shi, a zo ana tashtashin shi, a haɗa dattawa su je su ba shi haƙuri, wai an bata mai rai dan an ce ya faɗi dalili, to kun zama yan ɗariƙa kuma. Shikenan kawai, ku sai ku koma masallatan juma'an, ku rushe su, ku haɗe kai. Ah, dan me? Dama me yasa kin gaskiya ne yasa aka rabu? In kuka koma ba kwa san gaskiya, kuma kun zama daya. Na'am. To, mun gane wannan da kyau ko? To shine sai yake cewa wa hakaza ghayratir rusul wa hakaza ghayrat adyanur rusuli, yadda kaji din nan da haka aka canza addinin manzanni, walaula annallaha aqama lidinihi al-ansar wa awan habbina anhu, ba dan Allah ya tayar da wasu mataimaka masu kai gudunmawa ga addinin shi ba, waɗanda suke tsayawa su kare addinin nashi, su kore duk abin da aka dora wa addinin. Lajara alaihi ma jara alal adiyani qablahu, da abin da ya gudana akan addinan da suka zo kafin addinin musulunci, da ya gudana akan addinin musulunci din. To amma sai Allah ya kare wannan ainihin addini na Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma duk inda ba ku ga wanda ya tashi ya kare addinin manzon Allah sai ya san ilimi na hadisi. In bai san ilimin hadisi ba, to yaushe aka an faɗi kaza kaza din nan da aka ce Annabi ya ce daidai ne ba daidai bane? In bai san ilimi na mustalah ba bai gane ba, ba zai gane wannan. Mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka dole sai da waɗannan ilmomi, sai ka san ilimi na ainihin shari'a usulul fiqh, ka san ilimi na mustalah hadith, ka san ilimi na Qur'ani, ka san kuma abin da ya shafi lughal arabiyya. In ba haka ba, abin da zaka iya wa addinin musulunci sai banna. To walau arada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma qalahu ha'ula'i dhullal, yace da a ce abin da waɗancan fatattu suka faɗi shine abin da manzon Allah yake nufi. Lam yanha an ittikhadhi quburil anbiya'i masajid, to da annabi ba zai hana ainihin a maida kaburbukan annabawa masallatai ba? Da a ce haka yake nufi ko? Da a ce yana nufin ai ta zuwa wurin ne ana ibada. Wayal anu fa'ila zalika, kuma da annabi ba zai la'anci wanda ya haka ba. Fa innahu idza la'ana man ittakhadha masajida ya'budu Allah fiha, don in ya zama annabi ya la'anci wanda ya maida ainihin wato makabartun annabawa masallatai yana bauta Allah a wurin, fa kaifa ya'muru bi mulazamatiha, to yaya kuma annabi zai umarni cewa a lazimci waɗannan wurare wal uquf, aita duqufa a wannan wuri inda ha a wurin kaburbuka din ana ibada. Wa an yu'tada qasduha, kuma ya zama ainihin wato an saba da zuwa wannan ainihin wurare. Wa tiyabuha, kuma ya zama ana kai da komowa a waɗannan wurare. Yaya za a ainihin da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake nufi, to ya za a yi hana waɗannan abubuwa? Wala tuj'alu kal 'idil ladhi yaji'u min al hawli ila al hawli, mun gane wannan ko? Kuma manzon Allah ya roki ainihin wato Allah cewa kada ya sanya kabarin shi kamar idi wanda ainihin sai a shekara a shekara ake zuwa. Yaushe annabi zai faɗa haka? Yace ainihin abin da yake nufi kada Allah ya sanya kabarin shi ya zama daga shekara sai shekara ne ake zuwa, a yana nufin wai a rinka zuwa ko da yaushe. Wa kaifa yas'alu rabbahu alla yaj'ala qabrahu wa sanan yu'bad, kuma inda waccan fassara ta su daidai ne, yaya baya manzon Allah ya roki ubangijin shi kada ya maida kabarin shi ya zama gunki inda ake bauta mai? Wa kaifa yaqulu a'lamul khalqi bidhalika, wai ma yaya za ai wanda yafi kowa ainihin halitta ilimi ne ya faɗi haka? Ibnul Qayyim yake tambaya yaya za ai a ce annabi wai ya faɗi waccan magana ne, wai yana nufin a rinka zuwa kabarin shi ana ta bauta lokaci zuwa lokaci, ba wai daga shekara sai shekara ba? Shine yace walaula zalika la ubriza qabruhu, wanda ba dan tsoran kada a rinka yawan zuwa kabarin nashi ba, da an fito da kabarin shi sarari, walakin khushiya an yuttakhadha masjidan, sai dai an ji tsoron dan ka amai da wannan wuri masallaci sai aka sanya ainihin kabarin nashi ya zama a boye. Ba mun karanta hadisin Aisha da ta faɗi haka ba? To tsoron haka yasa aka saka kabarin ya zama a daki can, kuma aka bame shi, aka sake bame sai da aka yi hawa na tsaro guda uku, sannan aka kawo rodi na karfe ainihin aka gitta. Tsoron ka a rinka yin wannan abin da annabi ya ainihin tsoratar, kuma a ce wai annabi ya ce a rinka yawan zuwa ko yaushe? To wa kaifa yaqulu la taj'alu qabri idan, kuma inda a ce waccan fasara daidai ne, ya za annabi ya ce kada kuma yadda kabari na ya zama idi. Wa sallu alayya haythu kuntum, kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk inda kuke ku yi min salati. Inda a ce yana nufin a rinka yawan zuwa kabarin, sai ya ce a rinka yawan zuwa, a rinka zuwa, yaushe zai ce duk inda kuke ku kai min salati zai je gare ni? Wa kaifa lam yafham ashabuhu wa ahlu baitihi min zalika ma fahimahu haula'i dhullal, yaya akai sahabban annabi na mutan gidan shi ba su fahimci irin fahimtar da waɗancan batattu suka yi ba? Allazina jama'u baina shirki wa tahrif, waɗancan batattu sun hada tsakanin shirka da kuma canza maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shirka shine aje ana ibada a wurin kaburbuka na annabawa da waliyai da sauran salihai, sannan kuma canza magana shine annabi ya ce Allah kada ka sa kabarina ya zama haka, ko kuma kada ku yi. Shi kuma ya fassara wancan da cewa a annabi yana nufin ayi ne, ayi ma da yawa. Wannan ba shine tahrif ba, canza magana kenan. Wa hadha afdalu tabi'ina min ahli baitihi, yace ai ga wannan wani daga cikin mafifita da falala daga cikin tabi'ai, daga cikin 'yan gidan manzon Allah, ahlul bait kenan, at-tahirina, masu tsarki shine Ali ibn al-Husayn, Ali dan Husayn radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yarda. Ma'ana sayyidina Husayn da ya haifi da sai ya sa mishi Ali sunan mahaifin shi. Naha zalika ar-rajul alladhi yataharra ad-du'a inda qabrihi sallallahu alayhi wa sallama, ga jikan manzon Allah ya hana wani mutum yaje yana addu'a ainihin yana roƙon bukatun shi a wurin kabarin kakan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Zamu zo zamu ainihin karanta cikakkiyar wannan riwaya in Allah ya so. Wastadalla bil hadith, kuma ya kafa hujja da wancan hadisi, wannan hadisi wanda yake cewa wasallu alayya, ai annabi ya ce duk inda kuke ku yi min salati, dan haka ba sai ka rinka yawan zuwa ba, ya hana aje kabarin kakan shi yawan zuwa din irin haka. Ya kafa hujja da wancan hadisi, wa huwa alladhi rawahu, shi ya ruwaito wannan hadisi, wa sami'ahu min abihi, ya ji wannan hadisi daga baban shi al-Husayn, Husayn kuma an jaddihi, ya ji wannan ainihin hadisi daga kakan shi. Mun gane wannan ko? Ma'ana jadduhu anan shine Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, shine kakan Aliyu, Aliyu ibn al-Husayn ibn Aliyin, kaga Aliyu ya zama jikan Aliyu ibn Abi Talibin kenan, Hasan shine uban. To dan ya ruwaito daga ainihin baban shi Husayn, shi Aliyu kenan ya ruwaito daga baban shi Husayn, shi kuma ainihin Husayn ya ruwaito daga baban shi Husayn, kakan wanda ya ruwaito mana hadisin, kakan wanda ya hana wannan abu. An gane wannan ko? Radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yarda. Wa huwa a'lamu bi ma'anahu, yace shi wanda ya ruwaito hadisin yafi kowa sanin ma'anar hadisin. Li anna rawi adra bi marwihi, qa'ida usuliya tace wanda ya ruwaito abu yafi kowa fahimtar abin da ya ruwaito din, sai dai nadiran ko? Yace yafi ainihin wato sanin ma'anar hadisin min ha'ula'i dullal, yafi wadancan batattun sanin ainihin ma'anar hadisin. Wa kadhalika ibn ammihi, haka kuma dan kawun wannan shi ma al-Hasan ibn al-Hasan shaykhu ahli baitihi, al-Hasan dan Hasan wanda yake ainihin shine malamin mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan zamani, shi ma kariha an yaqsuda ar-rajula al-qabra, kariha an yaqsuda ar-rajulu al-qabra, ya hana ko ya kyamaci ko ya karhanta mutun ya nufi wannan kabari na annabi sallallahu alaihi wasallama, idza lam yakun yuridu almasjida, inde ba masallacin yake nufi ba, ma'ana sai ka tafi da nufin masallacin zaka je, in ka je ka gama abin da zaka yi sannan sai ka ziyarci annabi, amma gashi jikan annabi ya hana ka tafi gadan-gadan kabarin kawai ka zowa, haka ce an hana. Imam Malik ma saboda tsananin kula da tauhidi yace koda ka je ka ziyarci kabarin annabi, yace ba ni san in ji ka ce na je kabarin annabi, ka faɗi da nufin masallacin ka je yafi, ma'ana masallacin ne asalin abin da ya kai ka, sannan kuma sai ka ainihin dawo sai kai ziyara din ta kabari. To in daga nesa ne ya halatta ka taho daga wani gari ka je ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama, amma bayan wannan babu wani kabari da zaka taho, masallacin annabi afwan masallacin, amma kabarin ka taho da nufin ka ainihin dimfari kabarin tun daga wani gari dan ziyara, wannan malamai suka hana wannan. Har daga ciki waɗanda suka hana akwai al-Qadi Iyad Bamaliki mai littafin Ash-Shifa, wara'a anna zalika min ittikhadhihi eidan, kuma shi wannan al-Hasan dan al-Hasan dan Aliyu yaga cewa mutun ya zama ya dimfari kabarin annabi, yace shi yazo ziyara musamman ba wai masallacin ba, yace to yin haka ya maida wannan kabari ya zama idi kenan, kuma annabi ya hana haka. Intaha bayanin da Ibn al-Qayyim yayi ya kare. Qultu ni ash-Sheikh Sulaiman mai littafi kenan sai yace ni kuwa sai nace wa kaifa yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama hadha al-ma'na, ya za ai a ce annabi yana nufin wannan ma'ana ne, wa yu'abbiru anhu bi hadha al-kalam, kuma yana nufin wannan ma'ana kuma ya faɗi irin wannan magana, ma'ana a ce annabi yana nufin a rinka yawan zuwa kabarin shi, amma kuma ya ce kada ku je, amma sai a ce yana nufin a yawan zuwa ne, ai akwai magana da warwara, kana nufin a rinka yawan zuwa wuri kuma sai ka bude baki ka ce kada ku je wuri kaza, amma wai manufar ka shine a rinka yawan zuwa, za a fahimci irin wannan? Yace to ba yadda ba ai, ma annahu afsahul khalqi wa ansahuhum, yace tare da cewa annabi yafi kowa fasaha cikin halittar Allah, kuma yafi kowa son yin nasiha daga cikin halittar Allah. Wa kana yumkinuhu an yaqula, ai zai yiwu annabi yana da damar yace aksiru ziyarata kabri, ko ku yawaita ziyarar kabari na, au a wij'aluhu idan, ko kuma ku maida shi ainihin idi, ta'ta duna almaji'a ilayhi, kuma ku saba zuwa wurin, wal ibada indahu, kuma ku yi ta ibada a wurin. Ai annabi zai iya fadin haka ko? Amma sai yake fadan haka yace la taj'alu, ashe la taj'alu din yake nufi. Fa zahara butlanu hadha alqawl, yace bacin wannan magana ya fito sarari, ya bayyana kowa zai gane. Idza tabayyana zalika, yace to in har bacin waccan fasara da waccan malami yayi ta ta fito karar gare ka fa ma'anal hadis sai ka gane ma'anar wannan hadisi da annabi yace kada ku rinka mai da kabari na ya zama ainihin wurin biki wurin idi to meye ma'anar hadisin nahayuhu an ziyarati qabrihi ala wajhin maqsus shine annabi ya hana a ziyarci kabarin shi ta wata fuska kebantacciya ma'ana a ce wata rana ce aka ajiye ta musamman ko kuma wani taro ne aka ajiye na musamman za a rinka zuwa ainihin ziyara kabarin shi to abinda annabi yake nufi kenan don abinda ake nufi idi kenan yace wajtima'un ma'hud mun gane wannan ko da kuma ainihin haduwa irin wanda aka saba kal idi alladhi yakunu ala wajhin makhsus kama idi yadda yake ana yin shi ne a wata fuska ta musamman fi ziyada fi zamanin makhsus a wani zamani ainihin musamman to an hana yi wa kabarin annabi haka kamar yadda ɗan shi a dishi shekara suke yi wa kabarin Khomeini da sauran a'imma din ranar da ranar ainihin mutuwar Khomeini take wayo sai an yi wannan sai an je kabarin shi an ta ibadoji ana ta koke-koke ana ta abubuwa ga sunan waɗannan abubuwan ne ake kawo muku a hankali a hankali shi kuma da yake mutumin Najeriya bai damu ba abin didde ba shi sha'awa shine addini a wurin shi inda yaga an zo an cika titi an yi abu shikenan sai ya ce ai wannan abu daidai ne a littafi ne a'a ba wannan ba wannan baya da tunanin wannan a'a abin ya burge shi ya ba shi sha'awa shi ma bari yayi mun gane wannan ku wa zalika yadullu ala al-man'i yace to wannan ainihin hani in ya zan annabi ya hana yin haka a kabarin shi to wannan yana ainihin nunin hani fi jami'il qubur akan cewa dukkan kaburbuka baki daya ma an hana ai haka li anna qabra rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama afdalu qabrin ala wajhi al-ardi yace dan kabarin manzon Allah ya fi kabarin kowa a bayan kasar nan wa qadnaha an ittikhadhihi eidan to sai zama kabarin annabi ya fi na kowa daraja kuma annabi yace kada a maida kabarin shi wurin zuwa ana shagulgula ana biki fa qabru ghairihi aula bin nahai ka'inan man kana to in ya zan annabi ya hana a ziyarci nashi kabarin to ziyarar kabarin ainihin kowa da irin wannan siffar to shi yafi cancanta to irin waɗannan kalmomin ne da Ibn Taymiyyah da almajiran shi da mu masu magana din nan muna yi sai ya ce ai sun ce ma gaba ɗaya kada a ziyarci kabarin annabi wannan sharri ne mu bid'a muka hana cewa akai ga yadda ziyara ta nuna ga kuma yadda ake yi kuma duk makircin da kuke Allah ya ce wayan kuruna wayan kurullah duk makircin da kuke sai Allah ya warware makircin ku sai jama'a su fahimci abin da ake nufi babu musulmin da yake kada a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa akai kada a je ziyara ayi bid'a sannan ga yadda annabi ya koyar da ziyarar ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar to kada a ketare wannan haddi din duk an shayin bayani akan haka قال المصنف مي وانا اللتافي شيني الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يتي وفيه النهي عن الاكثار من الزيارة وانا حديثي يانون اينيهن انهن يوان زيارة انكينا تند النبي يتي الله كرك ميد اينيهن قبرينا يضم ايدي من قانا وانا نقو تو انهن يوان زيارة قوله دي يتي تنن وصلوا علي النبي يتي كرنك ايمن صلاتي فإن صلاتكم تبلغني دون دي اند اينيهن واتو صلاتكم يتي زي اساقريني حيث كنتم دي اند كوكي قال شيخ الاسلام ابن تيميه يتي يشير بذلك الى ان ما ينال ان ما ينالني منكم من الصلاه والسلام النبي yana nuni ga cewa abinda zai kai gare ni din nan daga gare ku na salati da za ku rinka yi mini da kuma neman Allah ya kara mini aminci ya hasulu ma aqrubikum min qabri wa bu'dikum zai tabbata komai kusancin ku da kabari na kuma komai nisan ku da kabari na duk dai ne ko kana kusa da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kana nesa da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama in kai mai salati ka nemi Allah ya kara amincewa da shi wannan zai kai gare shi mun gane wannan ku shi yasa ai alfazazi a ina yake alfazazi mutumin andalus ne ko da yake an taba samun zamani aka ce ai alfazazi bai rabe ne saboda jahilci wai aka ce alfazazi kai ana fama da jahilci a kasar nan tamu wai alfazazi an gosu ce aka yi mai wannan nasaba kamar yanzu kai a ce maka dan muciya sai kuma a ce dan Najeriya ma'ana muciya wani bangare ne anguwa sannan Najeriya ma'ana wannan yanki gaba daya alfazazi nasaba ce dangantaka ce ainihin an nasaba shi zuwa ga anguwarsu ne al-andalus mutumin kasa andalus ne yana andalus din yace salatun wa taslimun ala kabri ahmada wa kabri abi bakrin wa kabri abi hafs yace tsira da amincin Allah su tabbata ga kabarin Annabi Ahmad, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan, da kabarin abokin shi Abubakar Siddiq, da kuma kabarin ainihin ɗaya abokin nasu shine Umarul Faruq. Yana Andalus yayi wannan 20 ya tashi, Allah zai kai wannan salati bane? Ya kai, saboda haka ka kwantar da hankalinka duk inda kake kaiwa Annabi sallallahu alaihi wasallama salati. In Allah ya kai ka kabarin nashi, sai ka je ka tsaya ka yi mishi assalamu alayka ya rasulullah. In kai mai wannan sallama, sai kuma ainihin sai ka juya sai ka kalli alqibla, sai kuma sai ka yi mishi salati din. Kaji haka ake, in ka zo mai sallama sai ka juya ka kalli daidai fuskar shi sallallahu alaihi wasallama, sai ka ainihin yi mishi sallama. In ka tashi mai salati, sai kuma ka juya sai ka kalli alqibla. To sayyidina Abubakarin shi kuma ainihin sai ka kewaya shi ma ka yi mishi assalamu alayka ya Abubakar Siddiq, sannan sai ka juya sai ka kalli alqibla, sai ka daga hannu sai ka mai addu'a. Shi ba salati ba, addu'a ce tashi shi. Sai kai wa Umar shi ma sallama, sai ka juya kuma sai ka kalli alqibla, shi ma ainihin sai ka yi mishi addu'a din. Abinda ake kenan a kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma bid'a ne ka tsaya kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya manzan Allah mu dai a kasar mu Najeriya za a sa mana takunkumin tattalin arziki, ya manzan Allah muna roƙon taimakonka, muna neman agajinka, wannan wallahi tallahi duk shirkiyat ne, duk shirka ne. Abinda ake kenan an je kabarin Annabi. Sannan babu bada sako, babu bada message. Eh, wannan ya baka sako zaka tafi aikin haji, to shikenan haji an je a gai mana da manzon Allah, haji ta tsaya, wancan mai kuli tace in gaishe ka, wancan mai kosai tace in gaishe ka, malam mai kasarake, malam mai tebiri, duk sun ce a gaishe ka bakin dogo, baki ɗaya suna a gaishe ka ya manzon Allah. Wannan duk yana daga cikin bid'a. Sai za ku koya wa alhazanku aikin haji gwamnati, in ba haka ba kuna cutar su, kuma Allah zai muku azaba akan haka. Aikin hajin kuma a sunna, zai ku nemi a koya mutanen ku ainihin aikin haji a sunna. Duk kasashe zai ga sun je suna yin al'amura a cikin ilimi, amma 'yan Najeriya suka je sai kaga da shirka da bid'a da menene, duk gashi nan zai ga kamar nasu yafi na kowa. Tare da cewa sauran kasashen ma zaka ga Balarabe ko kuma wani jarfata da gemu dami guda, sai ga shi ma yana shirka din, shine zai zama maka hujja, sai ka ce ai gashi ma Balarabe ma yana yi. Me ya wani Pakistani ne ko Bangladeshi ko wani can dan wata kasa bangon duniya can, dan jajawur ne kai kuma ya aje gemu dami guda, shikenan wai zai zama maka hujja. Ai, tunda kai ka ganshi yana yin kaza, kai ma sai ka ci gaba da yi. Shikenan da haka sai addinin mutane sai yake lalacewa. To sauran kasashen su sai ga al'amuransu akwai ban sha'awa, amma mutanen mu sai ka ga al'amura, sai mutun ya hau Jabalur Rahma sai je yayi kashi, wai an ce an yi kashi a wannan ana yin kuɗi. Shi kuma dan Najeriya makasudin shi dama wani ma yana biyan aikin haji ne dan ya je dawo ya samu canjin kuɗin shi yayo kasuwanci. To ba ana haka akai ba, amma ya zama bautar Allah ita ce babban manufarka. To shikenan sai je kashi a Jabalur Rahma saboda yazo ya samu kuɗi. Askar yana cewa haram ya sheikh, haram ya sheikh, in ka dan karkace zaka tafi sai abokin kai ci rabu da su. Shehu ya gaya mana ba sa kauna Annabi, Yahuda ne, mu ci gaba. Ana kwalla da shi yana cewa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Shehu ya ce mai ya daure sai kashi akan dutsen. Haka shikenan sai al'amuran duk sai suka lalace wallahi. Shi yasa sai ka je ana hira da manyan malamai waɗanda suke da aqida ta gari, sai suna ta'awili, sai su ce ai waɗannan da kuka gani sababbin musulunta ne suka zo aka kawo su. Shi yasa ma'ana jiya suka bar waɗannan abubuwa, yau suka musulunta. Ai, sai kai Balarabe ma sai ga sun baka sha'awa ma. Allah ya kiyaye, tare da cewa wani ma kakan shi ya riga kakan malamin da yake faɗin haka shiga musulunci. Amma ka dan yi ta'awili dan mu ma kada dai a ganmu da aibu, saboda baka son ka je sai a ce naku na da na ƙasa, kuma suna da na ƙasar. Kiran sallah zai ga wannan mutanen mu ba su iya ba, ta da ya kama wannan sai ga mutanen mu ba su iya ba, sai ga hailala mutanen mu ba su iya ba. Al'amura din da suke da'awar sun iya, su ne masu zikiri, sai ga bai iya yin zikirin ba. Ko abu a faifan hisabi aka zo aka warware kalmar la ilaha illallah shi da yake faɗi, sai ga ta faɗi bata cika, bata cika yadda ake so ba ma, balle ma a tafi ga kuma yadda wazani na shari'a. Kina la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha, yana yi yana gyatsa, ka gani shi ne Allah kiyaye. To sai yake cewa, wato Ibn Taymiya yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuni ila anna ma yanalani minkum min as-salati wa salam yahsulu ma aqrubikum min qabri wa bu'dikum fala hajata bikum ila ittikhadhihi idan. Tunda salatin da kuke wa Annabi duk inda kuke yana kaiwa ko, to ba a buƙatar ku da kuma sai kun mayar da wannan wuri ya zama wurin idi, wurin ainihin bauta. intaha bayani ya kare sai ka je sai ka ga daidai wannan ainihin kabarin annabi an aje askar guda ɗaya ko guda biyu a ce musu duk wanda kuka ga zai shafi wannan karfe ku yi mai nasiha cikin girma da arziki amma da zaran yazo yana shafa karfan nan a ce mishi ya shekh hadha hadidun sai ya ce wa huwa hadidun lakinnahu khairun minka wa min abika saboda jahilci karfe din wai zai zo yana shafa haka yana shafawa a jikin shi shine haka Ka'aba wannan da zaka ga an nuno mutane suna shafarta haka ce bid'a ne sai ga mutun ya dosa na goshin shi da gwiwar shi da yaron guma yana ta kuka ma annahu mubtadi ya je ya kai bid'a jikin dakin Allah amma ko kuma sai ku yi ta sayan hoton yan bid'a kuna lika ko Allah ya kiyaye to saboda haka wallahi akwai mutane aikin hajji yanzu ba sauran watanni kadan a tafi ba to kamata yayi a ce gaba ɗaya duk wanda ya san cewa zai je aikin hajji to tun daga Muharram in aka dawo aikin hajji tun daga Muharram a fara koya mishi har sai zuwa lokacin da zai bar kasar nan jama'a jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma yazo zai yi aikin hajji jikan manzon Allah ne fa kuma sayyida shibabi ahlil janna shuwagabannin samarin gidan aljanna amma sai ta furin Jabir yace nazo ne ka koya min aikin hajji irin yadda kakana yayi saboda sanda aka yi dan karami ne Jabir yace mara balale da jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin Jabir ya makance amma yana daga cikin karama ta Jabir yana da wani tawul in ya dauke shi ya saba a kafada haka shikenan sai idanuwan sai su dawo tangaran sai karfi ya dawo mishi kamar saurayi wannan ba wali bane ina dariƙar shi ina kungiyar shi to ashe shine duk waliyin da kuka daga dan kun ga abinci zai zo a karkashin tutan ne a to ba haka ba wannan gashi tangaran ina nan wannan hadisi da nake faɗi cikin sahih muslim yana dauka ina nan kuma haka cikin fiqh sunna sai da sabiki ya kawo shi a cikin babin haji yana dora wannan tawul aka faɗa shi sai idan ya bude sai tashi ya koya musu aikin hajji kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi saboda Jabir shine yafi ainihin kowa taka tsantsan da kula wajen riwayar sifar hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da zaka ji malamai har sun yi litafai hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kamar rawaha Jabir ibn Abdullah al-Ansari tun daga da har yanzu malamai suna girmama wannan riwaya ta Jabir mun gane wannan ko to jikan manzon Allah zai yi aikin hajji fa sai da ya tafi wurin wanda ya sani ya koya mishi kai sai ka tafi sai kai aikin hajji sai zama kawai ba kai baka bincika ba baki daya sai ka ce an je can ana wa'azi yaushe ake fafe gora ranar tafiya sai an je can za a yi maka wa'azi ma'ana sai bayan da ka shiga raka'a ta uku ta sallar la'asar sannan za a fara koya maka ga abin da in ya faru sallah take baci ga abin da in ya faru gashi ko kuma ga yadda ake sallar da can da farko waye nuna maka yadda ka fara ta in lokaci ya kure mutanen Najeriya ai ana diban su kai tsaye daga nan Najeriya sai a wuce da su Makka ko ba haka ake ba lokaci ya kure to miƙatin mutanen Najeriya yana cikin ruwa ne a yanzu don haka in kasancewa lokaci ya kure za a dauke ku to dole sai dai kai wankanka ka sanya ainihin harrama kacin daga nan ƙasa ana zuwa can za su sanar cewa an zo daidai miƙatin ku ana zuwa da daidai ɗan sakan kaɗan tun da jirgin sama kamar iska yake sai kai sauri sai ka ainihin kudurta niyya sai ka ci gabar talbiyar ka daga nan in ba haka ba kai aikin hajjin ka baka dauko ainihin haramarka daga can baya ba wasu malamai suka ce aikin hajjin ka ya baci wasu kuma suka ce sai ka yanka ainihin hadaya saboda baka dauki ainihin wato harama inda ya cancanta ka dauka ba amma an dibe ku daga nan Najeriya za a wuce da ku Madina ne to shikenan sai ku je sai ku dauki haramar ku a Zulhulaifa ma'ana kun bi hukuncin mutanen Madina kenan to duk wannan abubuwan sai an zo an nuna mutanen mu wannan kadan kenan fa akwai littafi da aka yi akhfa'un yartakibuha ba'dul hajjaj sunan littafin kenan kurakuran da wasu alhabe suke afkawa cikin su ka je duk baki daya a karanta da kai waɗannan abubuwa ka ji dan ka samu ka kula ka kiyaye akwai littafi da aka rubuta dalilul hajji wal umra wannan littafi a Sheikh Aminuddin Abubakar ya fassara shi da Hausa an fassara shi da Yarbanci da Turanci da yarurruka masu yawa na duniya duk ka je ka karanta sai ka samu gyaran rake amma wallahi tallahi in ba haka ba fa zakai asara akan waɗannan abubuwa Allah ya kiyaye intaha wannan ainihin bayanin ya kare mu ma ainihin sai mu kwana nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله